This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel, da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima Si Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta amince ta dage wasu takunkumai da ta kakaba wa kasashen Niger, Mali da Burkina Faso da kuma Guinea. An gabatar da kudirin ne yayin wani taron kungiyar na musamman kan zaman lafiya da siyasa da kuma yanayin tsaro a yankin kasashen ECOWAS a yau Asabar a Abuja. Sai dai kungiyar kasashen yankin ta ci takunkumin siyasar kakaba wa Niger zai ci gaba da kasancewa, amma ta dage wasu takunkumai na hada-hadar kudade da na tattalin arziki da aka kakaba wa Guinea da wasu takunkumai da aka kakaba wa kasar Mali. Waɗannan kasashe sun fuskanci fushin kungiyar ECOWAS bayan da sojoji suka hambar da gwamnatocin fararen hula a kasashen, inda ta kakaba musu takunkumi kan kare tattalin arziki da siyasa. Ministan harkokin wajen Najeriya, Ambassador Yusuf Tugga, ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan wannan janye takunkumi da aka yi.
To alhamdulillahi, takunkumai da aka cire su ne na farko dai buɗe boda, domin a ci gaba da walwala da cinikayya tsakanin mutanen Najeriya da Nijar da kuma sauran ƙasashe na Afirka ta Yamma. Na biyu, akwai wancan lantarki da za a mayar wutar lantarki saboda tausayawa da ake yi wa a talakan Nijar da al'umman kasan Nijar da sauran kasashe fama da wannan matsala na rashin wuta. Banda haka kuma akwai wancan azumi da ya karato shi shugaba Bola Tinubu ya nuna tausayi da talaka wanda zai yi azumi, kuma dama kusan duniya baki ɗaya ma ana fama da taɓarɓarewan tattalin arziki, balle kuma a zo a ƙara da wannan takunkumi. Saboda haka shi yasa aka cire wannan abubuwa.
To ina sauran takunkuman kuma na tattalin arziki, kamar maganar kuɗaɗensu da waɗansu abubuwa suke ganin na takurawa ne tsakanin ƙasa da ƙasa.
Su ma duk an buɗe, dama kusan abin da yake kasancewa shi ne akwai gudunmawa ma da akan bayar wani lokaci saboda rashin bayyana ba a wasu shiga wannan kasashe, amma ba wai an daina bada gudunmawa ba, amma dai duk wata abuwa gudunmawa fatanmu shi ne Allah zai ganar da su su fahimci cewa fita daga kungiyar ECOWAS kusan zai kawo matsaloli da wahalhalu wa talaka fiye da ma na takunkuman.
A ɗaya ɓangaren kuma, matakin ɗagewa ƙasashen Mali da Nijar da Burkina Faso da kuma gina takunkumin da ƙungiyar ECOWAS ko CDIO ta sanar a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen yammacin Afirka da yawa kana yau a Abuja, ya saka farin ciki a zuciyoyin jama'ar jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda abin ke kawo ƙarshen yanayin ƙuncin rayuwar da aka shiga yau watanni kusan bakwai sanadiyar rufe iyakoki da takaita zirga-zirga harkokin kasuwanci da tsinke wutar lantarki. Ko da yake wasu na ganin matakin ya zo ne a makare, kasancewar tunan Mali da Burkina Faso da Nijar sun sanar da ficewa daga kungiyar ta ECOWAS da mayar da hankalinsu kan kungiyarsu ta AES. A ɗaya gefe kuwa, wasu 'yan ƙasar ta Nijar sun buƙaci aje zuwa mataki na gaba, ma'ana a gaggauta sallaman haɓaɓɓaren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da mai ɗakinsa. Sannan lokaci ya yi da ya kamata hukumar mulkin sojan Nijar su fitar da jadawalin ayyukan gwamnati riƙon ƙwarya don baiwa 'yan siyasa damar fara shirye-shiryen zaben demokaraɗiyya. Wakilin Musulumin Barma na jamhuriyar Nijar ya jiyo ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da ɗauke musu wani takunkumi da aka yi.
sunana Asman Ibrahim mazamin Yamai muna mu Allah godiya da Allah ya sa an ga cire gutar takunkumi Allah ya tabbatar da alheri kuma kuma muna roƙon Allah ya saka mana kwanciyar hankali da zaman lafiya tsakanin kasashen mu Niger da Nigeria duka tun da Niger da Nigeria duk gurana tun fil azal ba ma tun yanzu ba Allah dai tabbatar da alheri dan sanadiyar an sa takunkumin ga kaya ba su shigowa ba su yita kaya ba su shigowa ba su yita kenan akwai matsala talaka gaskiya shi jiki kwarai an ji jiki ba Niger ba Nigeria ba wannan hatar da Allah ya sa wanga abu an kai zama alheri gare mu duka
ni ne Malam Umar Sulai shugaban kungiyar farafula da ake cewa FCR to lalle wannan mataki da sun ka dauka ya nuna halin dattako na wannan shugabanni na wato wannan kungiyar ta ECOWAS da suka nura da kanciya da wadannan matakai da aka dauka matakai ne wadanda suka sa kaimi matsala ga talaka musamman na wadannan kasashe wanda yake su shugabanni suna can sama koli ba su san abin da ake ba don haka yau muna cikin farin ciki wannan alama ce da ke nuna ita kanta wannan ECOWAS wato kungiya ce wadda tana son zama lafiya Afrika gaba ɗaya da Afrika ta yamma to abinda yan kasa ke jira shine ya kamata wato shi wannan shugaban kasa Muhammadu Bazoum shi da matar shi a sako su
sunana Ibrahim Umar Jamilu to wallahi mataki mun shi dadi da aka ce an dage shi fiye da wata 6 yau mutane na cikin wani kunci na rayuwa duk da dai alhamdulillah mutane sun ana ci gaba da rike kai da mutunci kuma abubuwa suna ta kokarin su gyaru lokaci
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA
jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA har yanzu muna jihar Agadez ta kasar Niger kuma abokin aiki na Hamid Mahmud yana tattaunawa da bakin sa kan soke dokar haramta safarar bakin haure Hamid zai ci gaba daga inda muka tsaya
idan muka dawo wurinka Ahmed Isuf akwai wani karin bayani da zaka yi game da yadda al'umma suka fara dawowa a jihar Agadez bayan soke wannan dokar
bon na farko tunda aka soke dokar nan idan kun lura shi tuwa-tuwan nan ta tashi banki sun fara shigowa mu muna iya cewa sai zuwa gaba ma za mu samu kan labari isa ga kowa da kowa to waɗansu rabansu da Niger an hana wannan doka ta hana me yanzu da doka aka soke ta da sun ji labari to shirya ta rabar su nan gaba za su zo sosai abinda muke nema ga gwamnati da mai kwanta nan cikin birnin Agadez a sa sai saboda kun san wadanda suka soki wannan zirga zirgan nan shi zancen mutanen da suke mutuwa a Sahara sai ka ga shofer ya doki mutane bai yi tanadin isasshen ruwa ba ko bai yi tanadin lafiyar motar shi ba ya je ga Sahara ya zubda su ya dawo to yanzu sanin da ya kamata a sa su bakin nan da suke shigowa a san su wane ne kenan a karfafa control bincike kenan kuma a san ina ne tashar da ake dokar su kenan duk fitar da za su yi kuma a san da ita shofer kin da ya doke su a san wane ne kuma a tabbatar da lalle ya kai su inda ya kamata ya kai su saboda bai kamata ba mu yi amfani da wannan muna halaka rayukan dan adam kenan babban kiranmu shine yanzu a sa sai tunda Allah ya sa duk wanda aka kama buskan dokan nan an sako su kuma za su koma aikin su yadda ya kamata kenan za su bi kamata da su da gwamnati su hada kai su fiddo sarin da shi ba zan haure in aka doke shi daga inda yake har aka yi shi inda yake fata zuwa cikin koshin lahiya ba tare da an takura mishi ba tare da an ci hakkin shi ba kaga fatan daga gare mu zuwa ga su masu wannan sana'a da su hukumomin namu
yawa Malam Abdulrahman Biyanu ni zaka kara dangane da wannan
bayanin da nike so in yi bisa ga abin da aboki na ya faɗi Musa don kai shine na cewa waɗanda duka abun ya shahe su a can baya muna da mutane da yawa waɗanda muka gani waɗanda muka sani kuma wasu mahorin tayya arzikin su kenan tun da aka kama sun nan don aka kai su aka rihe wasu ba su kara ganin sai har sai da suka yi shekaran nan takwas wasu biyar wasu kuma tayya da abun da ta yi wannan kasance ta yi da duk abun da suka tana dama na
alaƙa
suka mallaka kenan ya kamata wa'an ga mutane a yanzu fito ga da zafi ya kamata a ce gwamnati yadda ya kama su mun san da justice kin wanda zake tana da akwai sunayensu suna nan kenan mutanen nan ya kamata a musu gwagwarmaya su ma a fiddo musu wani haƙƙi wanda vraiment za a tallafa musu kuma su ƙara ci gaba da harkokinsu wanda kuma abu ya rutsa da kayansu motocinsu don su wane ne da ake duwa da zawar da su akwai su da dama wanda sun samu wannan su ma muna fatar dai cikin dan lokaci kadan za a samu vraiment a tallawa musu a maido musu da motocin nasu don su samu su daidaita kuma dada kuma bisa aikin da aka saba
Malam Bilal Afurnunu an samu rayuka da dama a kokarin da kuke yi na tsallakawa da bakin haure cikin Sahara shin akwai wani tsari da kuka kawo a yanzu bayan soke wannan dokar
yanzu da yake kasan Bilal Afurnunu so nake watan ka fidda rana ka shiga kasuwa kowace kasuwa kaga yadda ake rayuwa da bido ma da salama fanke ma igiyoyi ma na dirme mutane da na dirme kayan mutane da itacen da ke hawa bisa gari su a ta yi kenan Allah ne ya kawo wannan budi karfa a ce wani abu ya kawo shi Allah ya dibi ni jar abinda ta shiga na kunci da dadewa to da yake Allah ya bude wannan mota bangaren namu in kana kane na ko wani kana da motar da ba ta kai mutane da ba a baka ba sashen saboda a san al'umma ce aka baka kuma alkawari aka dauka na a shirya kasa kenan kasa ba a shirya ta cikin daji sai an yi wuya to wuya a sha ta yanzu shirya kasa muka zo wanda za su zauwa ma'aikanta ne yanzu ba kamar wa'ancin namu ba suna kallo baya suna kallon gaba mu ido na gaba kawai garin bamu na da baya to abinda muke so a ra'ayin mu in shi za a badawa a kula da yake an san matsayin president association ta mudriya wadda take kula haƙƙin dan adam daga nan harin da nishar ta kare saboda haƙƙin dan adam kawai na zama president to a ra'ayin mu wanga zama Allah ya muna albarka kuma Allah ya bamu alherin shi kuma Allah ya saka da alheri Niger anta ne wani rami Allah ya fiddo ta kuma addu'a take fiddo ta da ta fito ma Niger yanzu ka ga abin da ake yi a tahi duniya ta gamu da cinin ka tahi durku sai kai nawa zaka ga motar guda to yanzu motoci a game kawai saboda an shiga walwala wanda aka kama akwai biyan mu ciki akwai shi kokun mu ciki yanzu haka motocin su suna can gidan kaso a sai yanzu haka banga jama akwai mota guda tana justice to wannan so muke yadda yaro ya fadi yanzu kenan wanga mutan suka fito a ba su yadda za su ci da talakawan su wanda suka shawuya bayan su bayan nan an shawuya kurai sai dai Allah ya muna jimri to wannan wuyar da muke so so muke Allah da ikon shi ya kawo muna yadda za a muna saka mako kenan wanga an kama shi ya fito to wanga mota inda gara a gara mishi inda wani hanya a mishi wanda zai fidda talakka wanda ya bari cikin kunci kunci bayan zuwa magurin mu alhamdulillah amma dai saboda mi saboda zuciyar mu a take da kyau to dai ikon Allah wanga abinda aka yi Allah ya samu ci amfani shi Allah ya samu ci garje shi Allah ya sa wanda aka ma gurbi gurbi ne ya cika shi da alheri wanda za su fidda mu cikin masala Allah ya kama musu mu ba mu bambanta wani da wani ba amma mun so Niger ta zama Niger ta kace ta wace ta kowa ta kowa ba ta Niger ta mutum biyu ko uku a ba ta su bace Niger baya tana da yawa to wannan bayan aka san kai aka ce ai aiki da kowa ba mu barin kafu ba mu barin gurgu ba mu barin kowa muna so ya shiga cikin tayya to tayya ba a shiga ta sai da shawara sai yaya kuka ce yaya mai kyau ya wanda bai da ce wannan haye take ta bi wannan ni na shi da din da aka ce gwamnati kansa tana ba da shawara ga talakawa kenan ciwon da suke can hade amma yau shi za a yi yanzu kawai ya fadi ciwon da ke wurin shi ni a ishe ni yanzu wata rana kai yawo kaga yadda aka rayu a kasuwa ma kaga bido ya kai dubu duk gobe babu ko guda an sai so mai suko ya samu abinci kenan sauran wannan igiya ga ta nan ta darme kaya ga min adubuna buhuna ana dauka waya to wannan abu shine alherin gari a garin zama kin kan nemi wani mutum da ya iya magana ce mu ne a gadis kamar kana nan din zo wajen ka ce gadis ne yo to ka sace da Allah ya mata albarka wadda ba ta kulguwa to a rike wannan albarka dan Allah ya karfafa ta kan mu fidda albarka cikin zance a gadis wannan da kake gani yanzu kana bariya sai ka ga wallahi mota takwas tara mota ne rate maka zo garin gaba ba ku san da shi ka shiga wannan abun mamaki ne kawai to mu mu kama da niyya guda Allah ya taimaka kuma Allah bin da ya so shi ne sashi mu yi jimri cewa ake yunwa kaza kaza babu yunwa ba mu ganin ta har abadan ma saboda zuciyar mu bata yunwa fice Allah ne da ikon shi yake tallabe da mu da niyoyin mu da niyyar ka ake bi in ka dogara da mutum Allah ya barka da shi kuma gwallaka to mu dogara ga Allah wanda suke gaban mu Allah dai ya kama musu
yawa Malam Musa Bashir akwai abin da zaka ce game da batun takin haƙƙin bil adama a kokarin tsallaka da bakin haure
naji wanda suka gani magana buskan wannan labarin sun ce ya kamata sa tsari yawa tsari ya kamata sa yanzu kuma gwamnati ita kamata ta kam ta sake ta sa tsari tsari ne na tsaro kamar yadda muka ci hanya ce ake tafiya daga nan zuwa wata kasa kuma sahara ce ake bi to nan ana samun mutane wasu ba su kai labari kenan ya kamata a karfafa tsaro tunda ana gamuwa da bandi kuma masu tafiya da su ya kamata su shirya idan za su yi wannan tafiyar shiri kamar yadda suka ce mota mai lafiya kuma miki isasshen ruwa kuma a san wanda aka doka adadin mutan da aka doka kuma waye doki su kuma SK an kai su inda ya dace ya kamata a sa ido akan irin wannan tafiyar dargani ya kamata a ce gwamnati yanzu a sa ido buskan wannan hanyar mu a matsayin mu na kare haƙƙin bil adama ya kamata mu ma kasance wanda za mu shiga labarin waye kai masu wanda suke wannan aikin da su bakin masu shigowa yawa shi ne muke gina abin da dace da
Da bayanan Malam Musa Bashir kan batun take haƙƙin bil adama a kokarin tsallakawa da bakin haure zamu dakata a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
A gaida Madina Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM za a iya samu mu ta yanar gizo ta adireshin mu voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram yanzu kuma sai shirin mu na gaba sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku VOA Hausa ku bani tarihin shahararren malamin addinin musulunci nan mai suna Mufti Ismail Menk naga an ce shi dan asalin kasar Zimbabwe ne kuma naga shi Balarabe ne wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya Mai tambaya Ado Turaki Askira Maiduguri jihar Borno Najeriya. To idan mai tambaya da ma sauraron masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kolejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yake
So Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Menk sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi dan kasar Zimbabwe ne amma kuma ka gan shi Balarabe ne shin ya aka yi aka haifa ragaya to ga amsar tambayar ka nan tana tafe
yawa to ma da ladakta to ladakta bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam a wace shekara kuma aka haifi malam kuma a ina aka haifi malam
da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar 27 ga watan Yuni shekara 1975 wanda kuma an haife shi ne a babban birnin Harare na kasar Zimbabwe wato kasa ce wacce take kudancin Africa ba ta nan Africa tamu ta yamma a kudancin Africa Zimbabwe take sannan kuma mahaifinsa shine Maulana Musa Ibrahim Menk
yawa to dukkan menene cikakken sunan malam cikakken sunan malam
cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk to bil hakika asalin sa ba Balarabe bane mutanen Gujarati ne wato wani bangare ne dake can kasar India
yawa to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu kuma daga shin wani malami ya fara karatu tai wata kila da shi ke mahaifinsa malami ne ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu ko dai akwai inda ya fara karatu
hakikanin gaskiya shine shi Ismaila Menk ya fara karatu ne wajen mahaifinsa saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Menk ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addini musulunci mai yin wa'azi to shi dan nasa Mufti Menk ya kasance yayi karatun Qur'ani ne kuma har ya haddace Qur'ani a gaban mahaifinsa
yawa to daga mu dawo ga bangaren karatun boko shin malam yaushe yayi karatun boko kuma a ina da ina yayi karatun boko kuma yaushe ya fara karatun boko
ya fara karatunsa na boko a St John College Harare anan ya fara karatu sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati wato ya koma asali kenan ya koma gidajen India ya je wannan karatun nashi daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina University of Madina yayi digirin sa na farko sannan digirin sa na biyu da kuma na uku ya zade wato digirin digirgir shi kuma yayi shi a Riyadh ta kasar Saudiya wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila ibn Musa Menk wato mufti din saboda ya kasance shine babban alkali na kasar Zimbabwe shi wannan malami ya shahara saboda mai shaharar da yayi ya shahara ne saboda sallon kiransa da yake yi ko sallon wa'azinsa da yake yi yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman yana wa'azi yana murmushi kuma bayan duk magana da yayi zai ce Allah ya shiryar da mu
da kyau to dakta mu dauka yanzu shi malam misali tayaye ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana da wasu irin kafafan yada labarai yake ta'ammali da su har ta kai ga yayi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya
shi Ismaila ibn Musa Menk wato shi Mufti Menk ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa sannan kuma da irin aqidar da yake yadawa na kokarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban a
wato dakta mu dawo ga bangaren iyali malam yana da iyali kuma ƴaƴansa nawa nawa maza ciki nawa mata
yana da aure ya haifi ƴaƴa har guda tara mata bakwai maza biyu
to malam Allah ya dayawa to dakta mu kalli bangaren yarurruka shin yarurruka nawa malam ke amfani da su wanda yake ji yake iya tambaya da ita kuma yake iya bada amsa da ita kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake bada amsa yarurruka nawa malam yake amfani da su
ya iya yaren Gujarati ya iya Urdu ya kuma shahara wajen iya Larabci da Turanci
na'am to daga a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aika mana ya sake koyi cewa yana jin ana cewa malam Mufti Balarabe ne shin menene gaskiya al'amari shin malam Balarabe ne ko dai malam yana da mu'amala ne da Larabawa ko dai ya koyi harshen Larabci ne
shi ba Balarabe bane duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi Balarabe ne ba Balarabe bane wato kabilar su ita ce kabilar Gujarati wacce kuma take India
سلام عليك يا مسكي وطيب سلام عليك
Mufti Meng ya shahara saboda yayi yana amfani da abinda ake kira a kafar YouTube, sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kadai ba, har ma da waɗanda ba musulmai ba, saboda sun ce yana da saukin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci. Watakila in baka manta ba, Mufti Meng ya taba shigowa nan kasar mu Najeriya, sannan kuma yayi yawo kasashe daban-daban, ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives, yayi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia. Mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsauraran ra'ayi ba, ya fi fahimta cewa ai zaman lafiya, saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada, kuma har wasu ma su yi kwadayin wannan addini su shigo ciki. Yana cikin manya-manyan mutane 500 a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci. Wannan shahara tasa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kaman da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne, zaka ga yana wa'azi, yana murmushi, kuma kullum yana kokari ya karantar da azauna lafiya.
A to duka na san watakila ko malam ya fuskanci wasu kalubale wanda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu. To in ya samu, wani irin kalubale ne ya fuskanta, kuma yaushe ya fuskance su?
A yan shekarun baya Mufti Meng ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da yan luwadi, wannan ya sa da ya nemi shiga kasar Singapore suka kiyarda ya shiga, wannan din kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban. Amma daga wancan bangare waɗanda suke luwadi da madigo yan waɗannan kungiyoyin, saboda ya fito ya soki abinda suke yi. To wani abu dai da na binciko shine Mufti Meng al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba, don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa. Amma dai lalle na binciko na samu mana cewa ya haifi ƴaƴa har sun kai guda 9, amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba.
Yawa, to da ta shi malam Mufti Meng misali yana da mabiya kamar nawa, mabiya kararrukansa kamar sun kai nawa a fadin duniya gaba daya misali?
Wato Mufti Meng yana da mutane mabiya waɗanda suke bin karatunsa wanda sun haura mutum miliyan 4, sannan kuma yakan samu kuɗaɗen shigansa ne ta hanyar ɗan abubuwan da YouTube suke bashi, amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi, wannan babu. Sannan kuma yayi ta samun lambobin yabo da yawa a rayuwarsa, kuma yayi rubuce-rubuce na littattafai, lokaci ba zai bada dama a kakkawo duk waɗannan ba. Amma dai bilakika Mufti Meng shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi, nan kadai Afirka ba, ba Asia kadai ba, kusan duk duniya na alfahari da shi, saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai, yana saka hikima da annashuwa a cikin dan murmushin da yake, da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi. Sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers, suka nusar da mutane akan al'amura da yawa. Dan na taba jin inda ya fada, ya ce in ka ji ana zagin sa bai ce ka biyar ba, bai ce kuma ka tare masa fada ba, balle ma ka gaya masa. To mutum ne wanda yake ya dauki duniya da sauki, muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya, mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu dauki waɗannan kyawawan halaye nashi. To ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan asalin kasar Zimbabwe, wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Meng, wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Meng. Da fata ka gamsu da waɗannan bayanan da aka baka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola, da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Leras Gresham, da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamusti Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Tagaida Ibrahim Garba. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai da Fiona Wamayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku kwana lafiya.